من الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي غوات رمضان هجرة دبولة لريهدو دا أربعين دا شدا وانديزو بقي غوات انهدو دبوبيو دا عشرين دا بير zamu ci gaba a aya ta 255 ita ce ayatul kursi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
هذه الآية أعظم آية في كتاب الله wannan aya ana mata kirari da cewa ita ce mafi girman aya a cikin littafin Allah mai girma saboda hadisin da Imam Muslim ya rawaito a cikin kitabu Salatul Musafirin wa Qasriha babin falalan ayatul kursi da suratul kahfi hadisi mai lamba ta 885 to annabi alaihi salatu wassalam ya tambayi Ubay ibn Ka'ab cewa wace aya ce a gurinka cikin ayoyi kenan 636 cikin alqur'ani wace tafi girma a gurinka ko kafi jin girmanta sai ya ce ayatul kursi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga hannunsa akan kirjinsa yace ilimi ya maka dadi ya sawwaka a gare ka ya kai aba munzir wannan aya akwai manyan malaman da suka yi mata tafsiri mujalladi guda domin fito da ma'anonin da ta kunsa har ake yi mata taken cewa tafi kowace aya girma a cikin alqur'ani ba dan komai ba saboda tana bayani ne akan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda suratul ikhlas ta zamo ita ce sulusin alqur'ani saboda tana bayani ne akan Allah to haka nan wannan aya inama ta zamo mafi girman aya a cikin alqur'ani kasancewan tana bayani akan wane ne Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai falaloli na ita kanta wannan aya, daga ciki akwai ita ayatul kursi, ita ce mafi girman aya a cikin alqur'ani mai girma. Na biyu, ita wannan aya ta ayatul kursi a cikinta akwai ismullahil a'azam, wanda akwai sunayen Allah da aka ambata guda biyar a cikin wannan wato aya. Ita kadai ta kunshi manyan sunayen Allah guda biyar, to a ciki akwai ismullahil a'azam. Sana abu na uku, wannan aya idan mutum ya karanta ta, Allah ta'ala yakan bashi kariya daga shedan, kamar yadda muka shina hadisin Bukhari, hadisin Abu Hurairata, wanda Annabi alayhi salatu wassalam ya bashi gadin Baitul Mali, inda ake tara abinci, wani yazo ya diba, kun san dai kissar a ƙarshe, yace sai na kai ka gaban Annabi alayhi salatu wassalam, yace ka sake ni zan gaya maka wata aya da idan ka karanta ta da daddare zaka kwanta, Allah zai baka tsari da kariya har zuwa wayewar gari. Kasancewan Abu Hurairata mai sha'awar ilimi, mai kwadayin ilimi, mai san ilimi, mai san fa'ida, sai ya sake shi yace to gaya mun. Sai yace duk sanda zaka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi, to Allah ta'ala zai tsare ka, shaydan ba zai zo inda kake ba. Da yaje ga Annabi alayhi salatu wassalam yace ya maka gaskiya, amma shi kazami ne, ka san da wa kuke ta tattaunawa a tsohon dararen nan? Yace a'a, yace da shaydan kuke tattaunawa. Haka nan kuma hadisi ya zo cewa wanda yake karanta ayatul kursi bayan sallar farillolin nan guda biyar, duk sanda ka gama sallar farilla, ka karanta kul huwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi, idan bayan asuba ne kul huwallahu ta zama uku, falakin uku, nasi uku, ayatul kursi daya, haka in bayan magariba ne kul huwallahu uku, falaki uku, nasi uku, ayatul kursi daya, ragowar sallolin kuma guda uku, da azahar da la'asar da isha, su kuma sai a dinga karanta kul huwallahu daya, falaki daya, nasi daya, ayatul kursi daya. Wannan ya zo a hadisi wanda wasu shashin malamai sun inganta shi, cewa ba abin da zai hana mutum shiga aljanna in ba mutuwa ba. Ita kuma mutuwa ba ta hana shiga aljanna, sai dai ta zama dalilin shigar, na mutu sai a shiga. To wannan shine falala dangane ga ita wannan wato aya, kuma bayani a kanta shine tana da zango-zango guda goma. Wannan aya tana da zango guda goma, kowane zango akwai bayanin da yake yi. Zango na farko shine Allahu la ilaha illa hu, Allah da an ambaci wannan suna zaka ji wani dadi a ranka, zaka ji wani farin ciki, zaka ji wata annashuwa, zaka ji wata nutsuwa, zaka ji wata gamsuwa, zaka ji cewa lalle kana da mahalicci wanda ya halicce ka, ya mallake ka, yake gudanar da kai, ya cancanci ka bauta masa shi kadai, kuma ya cancanci ka kira shi, ka siffanta shi da sunaye da siffofi da ya siffanta kansa da shi a cikin littafinsa mai girma, ko kuma Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da, ko ya kira shi da waɗannan sunaye a cikin hadisansa ingantattu masu daraja. Shine da an ce Allah, an ambaci wannan suna kusan dubu uku a cikin alqur'ani. Shi yasa ma wasu malamai suka da kikirji, suka ce an ce ka faɗi wanne ne al-ismul a'azam, ka ce Allah, domin shine sunan da duk siffofin Allah ta'ala ana siffanta shi da wannan sunan, siffofin Allah suna biyo bayansa. Sannan manya-manyan azkar da Allah ta'ala ya fi so a faɗa, za ga suna ƙunshi da wannan suna, subhanallahi, kaga akwai sunan Allah a ciki, alhamdulillahi, kaga akwai sunan Allah a ciki, Allahu Akbar, kaga akwai sunan Allahu a ciki. La ilaha illallahu, kaga akwai sunan Allahu a ciki. La haula wa la quwwata illa billahi, kaga akwai sunan Allah a ciki. Haka nan ma sha Allah, akwai sunan Allah a ciki. Bi iznillah, kaga akwai sunan Allah a ciki. A'udhu billah, kaga duk akwai sunan Allahu a ciki. La ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dan haka wannan suna yana nufin al-ma'bud bi haqqin, wanda ake bauta masa da gaskiya, wanda ya cancanci bauta shi kadai. Shi sa yace Allahu la ilaha illa huwa. Allah ta'ala shine babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi kadai. Dukkan annabawa da wannan kalma suka zo la ilaha illallah. Shi yasa wannan kalma ta tauhidi, wannan kalma ta kadaita Allah da bauta, ta zo da sigogi a cikin littafin Allah daban-daban, ta zo da ma'anoni daban-daban. Daga cikin sigarta akwai Allahu la ilaha illallahu, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. La ilaha illallahu, tazo la ilaha illa hu huwa, tazo la ilaha illa anta. Sannan Allah ta'ala yace innani ana Allahu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa Allahu, la ilaha illa huwa. Isa ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu, kabi abinda aka saukan maka daga gurin Allah mahallicinka, ba abin bauta bisa cancanta sai shi. Allazi lahu mulku samawati wal ard, la ilaha illa hu yuhyi wa yumitu, shine wanda ya mallaki sammai duka, ya mallaki kasai duka, ya mallaki abin da ke tsakanin su, shine kadai ya cancanci bauta, shine mai rayawa, shine mai kashewa. La ilaha illa hu amma yushrikun, ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi. Ya tsarkaka gabarin ai masa tarayya, ko a bauta, ko a ayyukansa, ko a siffofinsa, ko a sunayensa. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu. Allah yace in ka kira mutane suka bada baya, to ka ce Allah ya isa, kuma ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi kadai. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid. Allah ta'ala ce kada ku riki abin bauta guda biyu, shi kadai ne Allah ta'ala wanda ya cancanci bauta. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna, Allah wanda babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi, to sunaye mafi kyawu sun tabbata a gare shi. Wannan sunaye mafi kyawu da suka tabbata ga Allah sune wanda wannan aya ta kawo guda biyar daga ciki. Isa nugun Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, abin bautanku Allah ɗaya ne, ba abin bauta da gaskiya sai shi, shine mai rahama mai fadi wacce kowa ya shiga ciki, ko mai rahama mai saduwa ga waɗanda ya ji kansu ya shigar da su aljanna. Shine kuma Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwal azizul hakim, shine wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi, shine mabuwayi, kuma shine mai hukunci, kuma shine mai hikima. Sana Allah ya shaida ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Mafi girman sheda da mafi girman mai bada sheda shine Allah ta'ala. Mafi girman mai bada sheda, mafi girman abin da aka yi sheda a kansa shine kalmar tauhidi. Kisa Allah ya kebance kansa da mala'ikunsa da ma'abota ilimi, su kadai ne Allah ta'ala ya karbi shaidar su akan mafi girman abin sheda shine tauhidi. Allah ya sheda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi. Allah sheda ne akan haka. Mala'ikun Allah sheda ne akan ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta sai Allah ta'ala. Ma'abota ilimi sheda ne akan ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah ta'ala shi kadai. Wa ma min ilahin illa Allah, babu wani babin bauta ko a sama ko a ƙasa ko a tsakanin sama da ƙasa, ba wanda ya cancanci bauta sai Allah. Wa anna Allah la huwal azizul hakim, Allah shine mabuwayi kuma shine mai hikima. Shi yasa ma da yazo zai tattara mu alkiyama nan ma sai ya amfani da kalmar shahada, yace Allahu la ilaha illa hu la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Allah wanda ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi, wallahi sai ya tattara ku ranar alkiyama. Kowa sai ya tsaya gaban Allah, da mai kuɗi, da mai mulki, da malami, da talaka, da mace, da namiji, da nada, da na yanzu, da masu imani, da marasa imani. Kowa sai ya tsaya a gaban Allah, ya gaya masa abin da ya yi a duniya bayan ya shigo da shi duniyar. To Allah sai ya sa kalmar shahada a gurin. Yasa ce innamal lahu ilahun wahid, Allah shine abin bauta shi kadai, kaka hada shi da kowa. Innamal lahu ila zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu. Sai Allah ya ce wancanan ku da ake muku ishara gare shi, to shine Allah mahaliccin ku, ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya she shi, inji Allah subhanahu wataala. Dan haka ku bauta masa, ka ku hada shi da abokin tarayya. Wannan kalma ita ce Allah ta'ala ya tanana ta wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah ya ce ba wani manzo da na aika gabacinka face na aike shi da tauhidi yaje ya karantar da mutane, ba wanda ya cancanta abauta masa, sawa'un mala'ika ne bai cancanci bauta ba, annabawa duka ba abota musu, waliyai duka ba abota musu, mala'iku duka ba abota musu, aljanu duka ba abota musu, mutane duka ba abota musu, sama da ƙasa ba abota musu. La tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kada ku sujjada ga rana, kada ku wa wata sujjada, shi ma wata halitta ne. Mala'iku halittan Allah ne. Allah ne ya halicci mala'iku, ya samar da su daga haske. Idan ka bauta wa mala'ika, to abun bauta ya bauta wa abun bauta, bawa ya bauta wa bawa, zaka ba a saka bauta inda ta cancanta ba. Annabawa mafi darajar bayin Allah ne, mafi darajar halittun Allah ne. Da haka ba a bauta wa annabawa sai dai a koyi bauta daga gurin annabawa. Wanda ya bauta wa annabawa, to ya aje bauta inda bai kamata a aje ta ba. Annabawa masu koyar da bauta ne, ba su ake bauta wa ba, a su suke fadar yadda za a bauta wa Allah. Haka ba a bauta wa aljanu. Aljanu halittu ne, ba sa iya cutarwa ko amfanarwa. Ba a bauta wa aljanu. Wanda ya bauta wa wani aljani ko wasu aljanu, to ya saka bauta inda ba ta cancanta ba. Waliyai da malamai da sahabbai da duk wasu mutane masu daraja, to su ma halitta ne, su ma bayin Allah ne. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, babu wani abu a cikin sammai, babu wani abu a cikin kasai ko a tsakaninsu face bawa ne ga Allah. Don haka bai cancanci a bauta masa ba, sai dai shi ma ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka wannan kisa Allah ya ce a ilahun ma Allah kace akwai wani da ya cancanci a hada shi da Allah abota musu, sai Allah ya ce balhum qaumun ya'dilun, su mutane ne da suke daidaita Allah da waninsa ko suke karkacewa ga barin bauta Allah. A ilahum ma Allah, akwai wanda ya cancanci abota masa tare da Allah? Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun, mafi yawan su basu san cewa Allah ne ya kamata abota masa shi kadai a sarrafa dangin bauta a gare shi ba. A ilahum ma Allah, akwai wanda ya cancanci abota masa tare da Allah? Allah ya ce qalilan ma tadhakkarun, kadan ne kadai, kadan ne kwarai kuke tuntuntuni akan ba wanda ya cancanci bauta sai Allah. A ilahum ma Allah, akwai wani da ya kamata a cikin halittan Allah a hada shi da Allah abota musu? Allah ce ta'ala Allah, Allah ya daukaka amma yushrikun, gabarin abinda suke hada masa na tarayya da bayinsa da halittarsa wanda shi ya samar da su. A ilahum ma Allah, akwai wanda ya cancanci a sarrafa bauta gare shi tare da Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, Allah ya ce in akwai wanda ya cancanci bauta tare da Allah, to ku kawo hujja ku faɗe shi shi waye din da za a bauta masa tare da Allah. A ina aka faɗa haka? Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhira, te sun kasance an ce mu
ba a
cancanta. Shi yasa Allah ce Allahu la ilaha illa, la ilaha illa nafayun ne wa ithbatun, la ilaha nafayun ne, illa huwa ithbatun ne. To me aka kore, me aka tabbatar? Ita kalmar shahada ta zo ne ta kore wani abu, ta zo ne ta tabbatar da wani abu. Idan ka ce la ilaha illallah, to ka dauki alkawari za kai wani abu, kuma ka dauki alkawari ba za kai wani abu ba. So sai ka duba ka ga abin nan da ka dau alkawarin sa da kace la ilaha illallah kana yi, me ma'anar la ilaha? Kace ba wanda ya cancanci bauta, domin la harfu nafi ne, ana kiranta la nafiya lil jinsi. Idan suna zo a gabanta sai ta yi masa fatha, sai a ce mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. La ilaha khabaruha mahzuf taqdiruhu haqqun, la ilaha haqqun, babu wanda ya cancanci bauta da gaskiya illa Allah. Ita kuma Allah adatul istisna ne, Allah kuma mustasna ne badal, ma'ana ba wanda ya cancanci bauta. Da ka tsaya anan ka kore habbautar Allah, to amma da ka kore bautar kowa kace kai ba ma abun bauta kwata kwata, sai kace sai Allah kawai, ma'ana ka dau alkawari ba za kai bauta ba ga duk wani abun da mutane suka mai da shi abun bauta. Don babu abun bautan sai Allah, babu bauta na gaskiya babu sai Allah. Amma mai yadda wasu abun bauta, wannan dan adam yana wannan shishigin. Wani idan dan buri ya burge shi, sai ya dauka buri Allah ne. Wallahi naga wadanda suka tara manyan gwaggon buri suna kwanta a gaban su suna neman tabarruki. Naga wani kuma da saniya ta dinga tunkuyin sa da kaho, ya kwanta a gaban saniyar, saniyar tana taka shi, kai dan adam ya lalace ya zama abun banza. Saniya nama nama, ka kwanta saboda lalacewa. Wani ya kai a ilimin duniya ya kai professor, wani a ilimin duniya ya kai doctor, wani a shugabanci ya kai ya zama prime minister na wata ƙasa. Amma abin mamaki sai kwanta a gaban saniya, saniya ta sa kafa ta taka shi, kuma yana jin daɗi ya bauta wa saniya. Karamakallah, akwai masu bauta mu cizai su shiga ramin mu cizan su kwanta, akwai masu bauta wa jemagu. Ka duba kai sacin akan addinan duniya, karkatattu ka ga bidiyo a za a ita tura maka bidiyo, ka ga mutane in suka lalace abinda suke bautawa. Wasu na bauta gunki, wasu dutse, wasu ruwa, wani ma kawai a inda sai bayyana yace shi Allah ne. Da aka ji aka hira da shi, to kai gashi ka makka ɗaya da mutane kuma ka ce kai Allah ne, ce to suke bautawa dutse. ba karama ni nayi kama da su ba a hira da kai da shi tana nan to kaga shiriri ta dan adam ya lalace ta barbare sai ya bautawa ma abinda bai kai shi daraja ba ko abinda Allah ya halitta don amfanin ka huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abinda ke cikin duniyan nan na sama na ƙasa na ruwa na tudu na kwari Allah ya halice su ne dan ku amma wani sai je mai da abinda aka halitta don yayi maka hidima sai ka mai da shi abin bauta saboda haka in ka ce la ilaha alqawari ka dauka illa Allah ka dau wani alqawarin ka kore jinsin bauta ka kore bauta akan mutane ka ce babu wani mutum da zai sa riga tai masa kyau ko ya tara gemu ya masa kyau ko ya wata shiga ko ya ce ya kai wani matsayin da za a roke shi ko a nemi kariyarsa ko tsarin sa ko kuma arziki daga gare shi ko mutuwa ko kariya daga bala'i ko a nemi taimakon sa ko isti'aza da shi ko isti'ana da shi ko istigasa da shi duka waɗannan abin da ake wa Allah shi kadai ba wanda ya kai matsayin da za a yi masa wannan haka aljani haka mala'ika haka sauran halittun Allah shine ma'anar la ilaha illa hu ba abin bauta bisa cancanta illa huwa sai Allah ta'ala shi kadai shi yasa la ilaha illa alqawari ce shi sa annabi alaihi salatu wassalam yace in kace la ilaha illa Allahu Allahu akbar la ilaha illa Allahu wahda la ilaha illa Allahu la sharika la la ilaha illa Allahu lahu almulku wa lahu alhamd La ilaha illa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah Allah zai ce kai gaskiya ka jira mu hadu da kai zan saka aljanna to da man kala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi sai ka faɗi la ilaha illa Allah wannan khalisan min qalbihi daga zuciyarka ta assasu ta ginu muna yara muka ga wasu tsofaffi suna zuwa suna koya wa iyayen mu ma'ana la inama anallah La khaliqa wala raziqa wala ma'buda bihaqqin illa Allah. Ko? Ita ce ma'ana. Ana koyar da ma'ana, ma'ana ma'anan la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, la khaliqa wala raziqa wala ma'buda bihaqqin illa Allah. Ba me yin arziki sai Allah. Ba wanda ya halitta sai Allah. Ba wanda ya cancanci a sa goshi a gabansa a yi sujjada sai Allah. Ba wanda ya cancanta a sarrafa duk wani dangi na bauta gare shi sai Allah. Shi sa balabai suka ce in kana son ka ci moriyar la ilaha illallah a duniya, ka ci moriyar la ilaha illallah a lahira, ka mutu da la ilaha illallah, a tashe ka da la ilaha illallah, a yi maka hisabi da sauki a kan la ilaha illallah, to ka duba sharuɗanta guda bakwai. وبشروط سبعه قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فانه لا ينتفي قائلها بالنطق حتى منين يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب العلم sai ka ji an fassara maka me kace da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wanda zan bauta wa sai Allah kuma zan koyi bauta daga muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana tauhidi biyu ne tauhidul ma'bud da tauhidul matbu ka kadaita Allah da bauta ka kadaita annabi da biyayya ba zan bauta wa kowa ba sai Allah ba kuma zan koyi bauta daga kowa ba sai daga manzon Allah manzon Allah shi yafi kowa sanin Allah shi yafi kowa bauta wa Allah shi Allah ya aiko a koyi bauta daga gurin sa mai san yayi bauta karbabbiya lafiyayya mai inganci mai tsari mai hujja mai dalili wacce za ta tseratar da shi gaban Allah to i koyi bauta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi shine al-ilmu shi yasa Allah bai ce ku fada ba sai ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani fa'alam al-ilmu bila ilaha illallah fassara maka ma'anan la ilaha illallah me kake nufi me ka fada wani alƙawari ka dauka shi yasa Allah ya ayyace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ai sun san abin da ake nufi in an ce la ilaha illallah a watsar da gumaka a watsar da san zuciya a daina shirka a tsaya akan tauhidi a nisanci kafirci a nisanci fasikanci duk wani abubuwa da yake in ma dai yunqidu ha ko kuma yunqusuha abin da ke warware ta ko yake tauye ta ko yake taho mu gama da la ilaha illallah a ajiye shi a gefe sai tauhidi ya zauna nisa malam mai lahallar yake cewa awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imani farkon abin da ya haukan mutum ya inganta imaninsa ingataccen imani wanda bai warware ba ingataccen imani wanda bai tauye ba ingataccen imani wanda izauna ya zama tabbataccen imani to wannan shine al-ilmu wal yaqinu ka samu sakankan cewa abinda Allah ya faɗa akan la ilaha illallah shi ya cancanci bauta wannan shine daidai shi ya dace shi ya cancanta bautawa wani zalunci ne ba da zai Allah yayi halittarsa kuma ba halittarsa zo suna bauta wani a cikin halitta da haka al yaqinu kai yaqini da la ilaha illallah wal qabulu da abinda yazo daga Allah kuma ka karba hannu biyu indai an ce abu na Allah ne ko yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka karba hannu biyu kai aiki da shi hannu biyu ka gasgata shi tasdiquhu fi ma akhbar dan annabi ya bada labari alaihi salatu wassalam ya tabbata ya bada wannan labari wajibinka ne ka gasgata wannan labari ko baka gane ba ka dauka rashin ganewa daga gare ka ne sai ka ce amantu billah وبما جاء عن الله على مراد الله آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله kace na yadda da Allah da duk abin da yazo daga Allah yadda Allah yake nufi na yadda da manzon Allah da duk abin da yazo daga manzon Allah yadda manzon Allah yake nufi min Allah ar-risala wa ala an-nabi balagh wa minna taslim Allah mai aikowa annabi mai kawowa mu ko masu mika wuya sadaka mutun yayin wannan to an samu al yaqin wal qabul wal inqiyad kamiku in an ce maka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka aje komai fala war rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انچه maka abu daga Allah ne amma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين من يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين سلاك الدين غبا ديا لا اله الا الله محمد رسول الله يا ابن دبا لا اله الا الله با محمد رسول الله با تو با دين الله بني كو دي ابوتا والله ko akoyi bauta daga manzon Allah in dai addini ne to kada ya wuce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bauta bisa cancanta sai Allah ba mai koyar da bauta sai manzon Allah duk malamin da zaka ba a duniya wanda zai kai ka wurin manzon Allah ne wanda zai kai ka gurin Allah ne in ba gurin Allah za a ba a bauta masa shi kadai ba gurin manzon Allah za a je a bi shi ba shi kadai to ka sunce kai tafiyarka ka sunce kai tafiyarka jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun fa da qaula kuffarin asabaru jannatun fama huwa illa min jahannama jannatun aghasa bihi Allahu alwara fa huwa muzinatun turawsada aw zillatun tatafayyau shi yasa ce la ilaha illallah al-ilmu wal yaqin wal al-ilmu wal yaqin wal qabul wal iyad was sidqu sana addini nan da gaskiya ake yi ba addini da wasa ba addini dan bukatar wani kana addini ne don Allah kana addini ne yadda Allah yake so wani malamin mu yace in kana son ka tsira kana son ka gamu da Allah lafiya wallahi ka rike abu hudu na farko duk abinda zaka yi kai don Allah na biyu kai shi akan shari'ar da manzon Allah izo da ita idan kai abu don Allah ka samu ikhlasi idan kai yadda manzon Allah koyi ka samu mutaba'a to al ikhlasu wal mutaba'atu su ne tushen tafiya lahira mai kyau za a ce kai don Allah kuma kai yadda manzon Allah ya ce yace domin mafi yawan mutane wani ba dan Allah yake yi ba koda ko yayi akan sunna wani yana yi akan sunna ba dan Allah ba wani yana yi don Allah ba akan sunna ba wani ba akan sunna ba ko ba dan Allah ba waye tsira wanda yayi don Allah bil ikhlas akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mutaba sannan na biyu da na uku da na uku da na hudu kada ka ga kankantan laifi kada ka rena laifi saboda kankantan sa domin wani laifin zai zama shine dalilin halakarka kada ka wulakanta alkin alheri ko mai kankantan sa domin wani aikin alherin shi zai zama dalilin tsiranka in an ce ga aikin kirki ko mai kankantan sa in zaka iya ka tashi kai domin akwai mutumin da ya shiga aljanna saboda ya dauke abin da zai cuci mutane akan hanya kaga ba zo magana sallah ko azumi ko zakka ko haji ba ra'aytur rajula yataqallabu fil jannati yataqallab fil janna fi shajaratin qata'aha ala zuhri at-tariq kanat tu'zin nas ya dauke abin da zai cuci mutane akan hanya sai gashi ya shiga aljanna la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an iyyaku wa muhaqqarat az-zunub annabi yace na ja kunnanku ku daina wulakanta zunubi domin wani zunubin da kake ganin sa dan kankani wanda zaka fada ko ka aikata sai zama dalilin halakarka saboda an ce sabo ne kaga girman wanda ake wa saban in an ce da'a ce kaga girman wanda ake wa da'ar idan kana girmama laifi kana gudun sa kana girmama da'a kana yin ta to ta haka Allah zai kawo maka tsira da rahamarsa in kana yin abu don Allah akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an ce aikin kirki ko mai kankancin sa in zaka iya ka tashi kai shi yasa yace ittaqin nar walau bishiqi tamra ka tsare kanka da wuta koda da bayar da tsagin dabino wata rana dabino ne a hannunka kwaya daya zaka ga mai bukata ka tsaga shi ka bashi rabi sakamakon haka sai ka ganka aljanna ba a wulakanta aikin kirki walau an talqaaka ka bi wajhi tsalkin ko ga mun da dan uwanka ka bude masa fuska kai masa murmushi tabassumuka fi wajhi akika sadaqa suraka al-ilmu wal yaqin wal qabul wal imtiyad fajr wal sirq wal ikhlas wal ikhlas al ikhlas da Allah ta'ala ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wani malami yake cewa ahsanuhu akhlasuhu wa aswabuhu akhlasuhu wa aswabuhu shine ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba al khalis an yakuna lillahi wahda wa sawab an yakuna ala sunna shi sa wani malami yace al umma duk ta halaka duk al umma ta halaka sai masu ilimi sai ce masu ilimi duka sun halaka sai masu aiki da ilimin masu aiki da ilimin duk sun halaka sai wanda suka yi dan Allah masu yi dan Allah ma duka sun halaka sai wanda suka yi da manzo Allah ya koyar to shine fa sai ka sa rai in ka yadda manzo Allah ya koyar kuma sai ka sa rai domin duk aikin da kake yi sai fa ka tsaya gaban Allah ya ce ka wuce inda matsalar take kenan kuma inda alherin yake ka tsaya gaban Allah ya ce ya wuce na yafe ma to daga nan ne zaka san cewa ka wuce. Amma dan a duniya malan ka dage kawai da addu'a, ka dage da aiki. Annabi alaihi salatu ya ce Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinik. Ana Aisha tace kana yawan wannan addu'a, yace zukatan mutane suna tsakanin yatsun da Allah subhanahu wataala, yana jujuya su yadda ya ga dama. Yanzu nan sai a juya tunaninka sai koma wani guri daban. Allah ya tsare mai kiyaye mu. Shi yasa Allah ta'ala al-ilmu wal-yaqin wal-qabul wal-sidq wal-ikhlas wal-mahabba. Al-mahabba san Allah da san manzon Allah da san addinin Allah. Dan an ce san Allah, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Kaso Allah, kaso abinda Allah yake so. Me Allah yake so? Allah yana son manzanninsa da annabawansa da mala'ikunsa da dukkan abinda Allah yake so, kaso shi. San Allah da san abinda Allah yake so. Shi sa annabi alayhi salatu wassalam yace thalasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Abu ukun Allah ya maka arzikin su, to ka samu zakin imani. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya zama yadda kake son Allah so mai tsananin da har ta kai kake bauta masa, yadda kake son manzon Allah, son manzon Allah da ya kai kake bin sa, in ya ce ayi kai, in ya ce a bari ka bari, kake bin sa sau da kafa, zahiri da batini, inda ya tsaya da kai ka tsaya, inda ya umarce ka kai, wannan an samu soyayya kenan ta Allah da ta manzon sa. Ita soyayya Allah ita ce za ta kai ka ka bauta masa, soyayya annabi kuma za ta kai ka ka bishi yadda shari'a ta ce ka bishi, yadda shari'a ta ce ka girmama shi. Haka kai waɗannan matakan guda shida duk ka tsallake su: ta'atuhu fi ma amar, tasdiquhu fi ma akhbar, wajtinabu ma naha wa zajar, wa ibadatu llahi bima shara'a, wa an tuhibbahu aksara min hubbil walidaini wan nas ajma'ina, wa an tuhibba sunnatahu wa tunshiruha bainan nas. Waɗannan matakai shida su ake ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In annabi ya ce ayi, ka tashi ka yi. In ya ce a bari, ka bari. In ya bada labari, ka gaskata. Ka bauta wa Allah a kan shari'arsa da style ɗinsa da abin da ya zo da shi. Ka so shi fiye da yadda kake son kanka da matanka da ‘ya’yanka da iyayenka da malamanka da duk duniya baki ɗaya. Kai kishin sunnarsa, kai kishin addininsa, kai farin ciki da ɗaukakar musuluncinsa, kai baƙin ciki da faɗuwar musuluncinsa. Din da ka ji an ce musulunci ya burin ƙasa, ya ɗaukaka, ka ji daɗi, kai farin ciki a ranka, addinin Allah ya samu ɗaukaka. Don ka sa wannan a ranka, ka kai matakin mahabba. Sai ce waffaqaka Allahu lima ahabba. Wasu kan ƙara wal kufru bima yu'budu min dunillah. Duk abin da ake bauta ba Allah ba, ka watsar da shi. Ba zai cuce ka ba, ba zai amfane ka ba, ba zai baka ba, ba zai hana ka ba, bai da ikon kashe ka, bai da ikon raya ka, bai da ikon ɗaukaka ka, bai da ikon ƙaskanta ka, bai da ikon gabatar da kai ko jinkirtar da kai. Ka fuskanci Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati, sallata, wa nusuki da yankana, wa mahayaya da rayuwata, wa mamati da mutuwata, lillahi zan yi ta ga Allah ne kawai. Wa yaqifa inda amrihi wa nahayihi, ka tsaya inda aka saka da inda aka hana ka. Idan waɗannan ya cusu a ranka, a cikin ikhlasi zaka samu abu biyar, a cikin mutaba'a wato abinda attaqawa zaka samu abu biyar. Abinda zaka samu shine zaka samu san Allah ya zauna a zuciyarka. Kaji ba abinda kake so irin san Allah. Girmama Allah da girmama dokar Allah da girmama umarnin Allah da girmama hannun Allah da girmama dokokin Allah. Duk abinda aka ce na Allah ne kana ganin sa da kima, kana ganin sa da girma. Da kwadayin samun rahamar Allah, da tsoron gamuwa da azabar Allah, da bautawa Allah da ikhlasi. Sannan sai ya saka kuma ka haifi da abu biyar, ya haifar maka da abu biyar, shine in an ce ka yi imtisalin awamir. Awamir na Allah, umarnin Allah sai ka tashi ka yi. Wajtinabun nawahi, in an hana ka sai ka hannu. Washukuru ala ni'ima, duk ni'imar da Allah ya maka sai ka ce ka gode wa shukuru ala ni'ima. Wannan yana cikin babban abin da jaraba da aka yi mana, a shukuru ala ni'ima wa sabra ala al-masa'ib. Allah ya baka ka ce ka gode, ya hana ka kai hakuri. Ba kowa yake cin wannan jaraba ba. Wani in an bashi sai ya kangare, in an hana shi ya ta surutu yana zan dan baki, ba a masa daidai ba, ba a bashi ba. Ko an bashi ma wani baya ganin abin da aka bashi, gani yake an ba wani fiye da shi. Godiya da hakuri, ba kowa yake cin wannan jaraba ba sai muminin gaske. Shi yasa ce ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Al-mu'min in asabahu sarra'u shakara fa kana khayran lah wa in asabahu darra'u sabara fa kana khayran lah. Mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'mini. Mu'mini ne kadai zai samu ya ji cewa samun nan daga Allah ne, koda yayi wani aiki, aikin sababi ne na samun. Tunda ya samu yanzu sai wa Allah godiya. Ana wa Allah godiya da zuciya, kai cewa wannan abin daga Allah yake. Sannan ana wa Allah godiya da baki, kace Allah na gode. Sannan ana wa Allah godiya aikace, ka tashi ka sarrafa wannan abin da Allah ya baka wajen abin da zai ja maka yarda Allah. Kada Allah ya baka abin da ya baka na ilimi, ko abin da ya baka na kuɗi, ko abin da ya baka na mulki, ka maida shi kuma dalilin saban Allah. Yanzu wani baya jin dadin saban Allah sai lokacin da ya hawa ta kujera ta mulki, sai ya bude kafa yayi ta sabawa Allah, bai san kujerar za ta kare ba. Wani Allah ya bashi ilimi sai ya maida ilimin hanyar saban Allah. Wani Allah ya bashi kudi sai ya maida kudin hanyar saban Allah. Shi yasa mai godiya akan ni'ima yan kadan ne. Wala tajidu aktharahum shakirin wa qalilun min ibadiy ash-shakur. I'malu ala daud shukura wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Ba kowa ne Allah yake bashi ya tashi ya godiya ya kace ba. Wani ko bai iya hakuri ba. Hakurin duka da kallarsa guda uku. Hakurin an sa ka kai ka tashi kai sai an yi hakuri. Hakurin an hana ka ka hannu sai kai hakuri. Hakurin an jarabce ka kana jin radadi na talauci, ko radadi na ciwo, ko radadi na hagamuwa da abin da baka so, ko radadi na rabuwa da abin da kake so, ko radadi na ba haka kake so rayuwa ta kasance ba, lissafin ka dai ya rikice. Amma kai hakuri ka karbi wannan al-aqdarul mu'lima, to ka ci jarabawa. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab wa bashshiris sabirina alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Shi yasa Allah ta'ala ya ce huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Shine Allah wanda ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai shi, to ku bauta masa kuna masu tsarkake addini a gare shi. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash-shahada. Shine Allah wanda bai kamata ku bauta wa kowa ba in ba shi ba, shi ya san menene a boye, shi ya san menene a fili. Yanzu dan Allah wanda ya ji la ilaha illallah, ai ya san me yake nufi. Ya san alƙawari ne, ya san aiki ne, ya san kudirewa ne. In ka ce la ilaha illallah, ka kudire ta a zuciyarka. In ka ce la ilaha illallah, ka faɗe ta da bakinka. In ka ce la ilaha illallah, ka aikata ta a aikace. A ga rayuwarka tana fassara la ilaha illallah, a ga kasuwancinka yana fassara, ka shiga ko ina da la ilaha illallah. Duk ofis inda ka shiga, ka shiga da la ilaha illallah. In an ganka a ga kai musulmi ne, in an ganka a ga kai na Allah ne. Suffofinka da halayenka da ɗabi'unka su nuna ka fahimci kalmar la ilaha illallah, ka gane kalmar la ilaha illallah, ka kujire kalmar la ilaha illallah, ka furta kalmar la ilaha illallah, kuma kana aiki da kalmar la ilaha illallah. Don baka aikata ta ba, to kaga fadarta kadai ba zai zama dalili ba, sai ka aikata ta. Aikatawan kuma shine alƙawarin da ka dauka a ciki, ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, Muhammadur Rasulullah, za mu bauta wa Allah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To wannan ita ce gaba ta farko ta la ilaha illallah, shine Allahu Allah, la ilaha illa huwa, ba wanda ya cancanci bauta sai shi. Akwai wanda ya cancanci bauta sai wa? Sai Allah. Kenan idan mutum ya ce la ilaha illallah ya dau alƙawarin ba zai yi me ba? ba zai bauta wa kowa ba sai Allah. To me bauta? Bauta menene bautar da kace ba za ka wa kowa ba sai Allah? Al-ibadatu ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. أبدا كيرا إبادة سنانة دي تترو دون أيكي دا الله إيدد شيكما إكيسو أظاهري أكيسا كو أبادني كتو كيب صلى أمسأي مسالي مية تعريف صلى هي أقوال وأفعال مفتتها بالتكبير muhtatama bitaslim. Idan ka shiga sallah duk gabanka gabaki daya sallah suke, kunnanka yana sallah, hancinka yana sallah, idanka yana sallah, bakinka yana sallah, abin nan wato idanka yana sallah, hannayenka suna sallah, zuciyarka tana sallah, kababonka suna sallah. Saboda haka lokacin da kake motsa jikinka a ciki akwai niyya a cikin zuciyarka, ita ma sallah take yi. Jin girman Allah, ganin girman Allah da yana cikin sallah. Da kace Allahu Akbar, kai watsi da kowa, ka aje kowa, kace babu mai girma sai Allah. Haka ake shiga sallah. Kuma ka fita kace assalamu alaikum, ka shiga da Allahu Akbar, ka fita da assalamu alaikum, ka shiga da sunan Allah Allahu, ka fita da sunan Allah assalamu. Kuma a cikin sallar karatun Qur'ani kake yi in kana tsaye, in kai ruku'u fa subuhum quddusum rabbul malaikatu warruh subhana ذل جبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعزمي وعصبي وما استقل به قدماي لله رب العالمين. إن كي سجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. إن كان أقول ربي اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني. إن كان التحيات لله الزاكيات الطيبات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي. كاغا صلى غبا أنت دا تسيوا دا ركوع دا أقوى دا كوموا دا ميكيوا دك بوتاتشي غا الله سبحانه وتعالى. Muna fata mun bayyana ma'anan la ilaha illallah, wanda shine gaba ta farko cikin gabobi guda goma da ayatul kursi take da shi. Sai al-hayyul qayyum, nan zamu tashi. Waye ake kiransa al-hayyul qayyum? Rayayye wadatacce, shi ya wadata, kowa ko bai wadata ba sai da shi. Shi ya wadata amma kowa sai da shi zai wadata. Shi ya tsaya da kansa, baya buƙatar kowa, baya buƙatar komai, amma komai da kowa yana da buƙata a gurinsa. Duk mai bauta in ya daina bai cuce shi ba, duk mai sabo in ya ƙara bai cuce shi ba. Bauta bata amfanarsa, sabo baya cutarsa. In duk duniya ta yi wa Allah ta waye, ba zai cutu ba. In duk duniya ta bi Allah, ba ta ƙara masa komai ba. In ya biya wa kowa bukatarsa, kowa ya biya masa bukatarsa. Kamar ka dauki allura ne ka tafi da teku, ka zura ta a ciki ka dago, wannan dan danshin da jike jikin allura shi ne bukatar kowa a duniya game da taskar Allah. Shi yasa al-hayy wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut. So zamu ji maganganun malamai akan wanne ne ismul lahil azam, shin al-hayy ne shi kadai ko sai an hada da al-qayyum, sannan ne aka samu al-hayyul qayyum. Zamu ji maganganun Ibn Hajar Asqalani a cikin Fathul Bari mujalladi na 11 ya kawo mana maganganu 14 wajen laliban wanne ne ismul lahil azam. Insha Allah darasin mu na gaba zamu ji wadannan bayanai. Abinda muka fada daidai duwanda kaji ya ce sai gari ya waye, dama ko ina garin ya waye masa ba shi da matsala. Yanzu mai mata ya yadda gari ya waye masa nan. Duwanda kaji ya ce sai gari ya waye, to shi ko ina garin ya waye ba shi da matsala. To mu ba za mu yadda gari ya waye a nan ba, karamar Allah. Muna da inda muke so gari ya waye mana. Allah ya sa mu dace. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana. Dangane ga ciyarwa, da kamar na kwana 10 ko na watan gaba daya, kuma ko za a iya ciyar da dafaffe ko sai danye. Idan mutum ciyarwa ta kama shi maimakon azumi, mun kasa masu larura azumi zuwa mutum ko kashi 12. Akwai wanda zai ciyar kawai a bakacin azumin, akwai wanda azumin zai rama, akwai wanda ma malamai suka hada masa ciyarwar da azumin, akwai wanda kuma aka dauke masa ciyarwar da azumin, an dauke masa duka biyu. To amma wanda ciyarwa ta hau kansa zai iya ba da dafaffe plate guda wanda zai koshi mutum, kuma zai iya ba da danye mudu daya. Kagan ka ba mutum mudu daya zai ci ma shi ma ya ba wani. So za a iya ba da danye, za a iya bayar da dafaffe gwargwadon al'ada gurin da kuma abin da zai fiyewa wanda za a ba wadin sauki, da kuma wanda zai bayar din shi ma ya fiye masa sauki. Tubalan nayi tsarki sai naga wani kalan jini ya zo min, ta yaya zan yi da sallah da azumi na? Mace ta riga ta yi tsarki a kwanakin da ta saba, sai kuma wani abu ya fito, tana ga jini ne ko ba jini bane, kaga ai an riga an yi tsarki, wannan abin an riga an wuce shi, kuma sai ki ci gaba da sallaki in kina da wani kokwanto, kuma ki tafi asibiti domin a tabbatar miki wannan abin da ya fito bayan jini shi ko menene. Malam na samu jinkirin aure, sai mun kulla magana sai ya warware. To malam me ya kamata in rinka yi? Ai ga azumi ya zo, sawa'un kai namiji ne ka samu jinkirin aure ko ita ce mace ta samu jinkirin aure. Wani jinkirin kuma alheri ne, dan ta iya yiwa kina addu'a ko kana addu'a, iyayenka na maka addu'a, sai kaga an shirya abu, in ba gaskiya ba alheri sai ya ruguje. Shi sa aka ce in za ka yi aure ka dau matakai uku: al-istikharatu wal-istisharatu wat-tathabbutu. Al-istishara, ka nemi ƙwararru wanda suka san zan yi aure, wace irin mace ya kamata in aura, kaga ƙwararre zai baka shawara, a wani lokaci kuma ya kamata in aure in na hada me da me, wannan ƙwararre zai baka wannan shawara. Sai al-istikharatu, ka je kuma kai sallah raka'a biyu ka ba Allah zabi, zaka iya maimaita wannan istikhara har sau uku, inji malamai, kai ta sau uku akalla, ka ba Allah zabi akan auren da kake son ka shiga nema, akwai alheri akan wannan ko a wannan lokacin ko a wannan matar ko a wannan garin ko a wannan yanayin. Sannan a tasabbutu, ka ba a hankali, kada kai gaggawa. At-ta'ani minallahi wal ajalatu minash shaitan, al ajalatu minash shaitan sun ce ya inganta ko? To da ka gaggawan ba a bukatarta, ka ba abin a hankali. Ta iya yiwa wanda ya fito din in mace ce, ko wacce kake nema din idan namiji ne, ba alheri, shi sa kaga abin bai yi ba. Kana ta addu'a, iyayenka na ma addu'a, Allah kawo ta gari, Allah kawo ta gari, to sai kaga an fara neman aure har an kusa kaiwa, sai abu ya lalace, to ba ta garin bace. Saboda ka kyautatawa Allah zato, inde kana addu'a cewa har yanzu ba a zo kan wacce ta dace da kai ba, ko ba a zo kan wanda ya dace da ke ba, sai mu yi amfani da wannan wata lokacin da ake addu'a, mu shigar da wannan bukata ta cewa wanda yake son yayi aure yana bukatan Allah ya bashi mace ta gari, Allah ya bashi mace ta garin. Wacce take son ta yi aure, take son Allah ya bata miji na gari, to Allah ya kawo miji na garin. Wasu lokacin in mata sun ce na garin nan, na gari, sai ka rasa anya wai me suke nufi da na gari. Na gari na cikin gari ko na gari mai gari, ko kuma mai gari, gari babban riga, ko na gargari, ko na gari, ko na cikin gari, eh, ko mai gari. To kaga duk waɗannan abubuwan, kalman gari za ta ɗauki waɗannan abubuwan da yawa. To sai ga mutumin kirki ya fito wa mace, ga mutumin kirki ya ce, malam ni dai na gari nake so. Ah, to wannan fa na gari da gari ko, kuma na cikin gari ko mai gari, domin gane. To Allah ya kawo na gari, na cikin gari, mai gari, kuma mai sanye da gari, gari. Malam, menene haƙƙin macen da aka ɗaura mata aure kafin ta tare sai mijin ya rasu? Idan aka ɗaurawa mace aure sai mijin ya rasu, na taɓa ganin wannan abin tausayi malam, wallahi an yi soyayya, an buga soyayya, aka zo aka yi aure, kuma dama iyayen yarinyar masu arziki ne, iyayen mijin ma mai arziki masu arziki ne, aka shirya walima samari, aka yi dinkin shaddodi kala kala, ita ma kawayenta aka yi dinkin shaddodi kala kala, aka je aka samu gida aka yi masa fenti aka yi jere, aka ko kaya daga Dubai, aka kawo wasu daga Turkiya, aka kawo wasu daga China, aka yi jere na garari, aka kuma shirya angwaye suka je suka yi party, amare suka yi party, amarya aka dauke ta aka kai ta tare, samari kuma aka dauki manyan motoci, ana irin guje-gujen nan mallam, sai mota ta tuntsire da ango, kuma a cikin motar angon ne kawai ya mutu. Can an kai amarya daki, ana ta Allah sanya alheri, Allah kawo yaya, Allah kawo kazantar daki, Allah kawo kaza, an gama komai, ango ya mutu. Kai, in banda dai Allah shi yake daukar rai, yake ce wannan ai an bashi kotu, to ba dama za ji ajaluha, lokaci yayi ba a jira. Shine suka kira ni suka ce mun ana kuka, yanzu malam ya zai. Nace to ita amarya yanzu abu za abu uku ne ya haukanta. Na farko mata aure ce mijinta ya mutu. Kaga wacce mata aure da mijinta ya mutu za ta yi me? Za ta yi takaba. Takaba za ta yi ta wata 4 da kwana 10. Sannan za ta ci gadon sa. A matsayin ita matar sa ce za ta ci gadon wannan mijin. Sannan ba inda za ta ƙara fita ko ta yi kwalliya. Har sai waɗannan kwanaki wata 4 da kwana 10 sun cika. Amma an ga akwai ma wani mai santa da yayi addu'a to sai ya jira ta gama takaba. Ita wannan shine kaida. So kasancewan beje ya tare da ita ba, ba shi yake nufin ba matar sa bace. Ai kamar ana daura aure ne sai ka saki matar. Ai kawai kaga abinda ba za ta yi ba shine ba za ta yi me ba. Zana ka hatimul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Shi wannan saki ne. Allah ya ce in ka auri mace mu'mina kuka auri mace mu'mina kuka sake ta kafin ku sadu da ita, to kaga babu idda akan ta. Amma idan mutuwa mijin yayi, to kaga wannan ai ba saki bane. Miji ne da mata daura aure sai mijin ya rasu, kaga har yanzu tana nan a mata, me zai fitta ita daga wannan haƙƙin aure shine ta yi takaba na wata 4 da kwana 10. Da kuma mu'amala aure ta shiga tsakanin su, in ta samu ciki to kaga wannan har zuwa lokacin da za ta haihu ne. Saboda haka abinda za ta yi kenan, za ta yi idda kuma za a bata gado. Naira miliyan 1 daga Alhaji Muhammadu Alinkumu. Yace wannan miliyan 1 a saka ta a cikin asusun marayu, Allah ya biya masa dukkan bukatun sa na alheri. 1,500 daga wasu bayin Allah. Sai masu neman a shigar da su cikin addu'o'i. Akwai masu neman shiryar ƴaƴansu, Allah ya shiri ƴaƴan. Akwai masu jinya, Allah ya ba su lafiya. Akwai wanda yace ina roƙon addu'a, Allah ya bani jari. To Allah ya baka jari mai albarka, ya sa wa jarin naka albarka. Yaro na ya bata, Allah ya bayyana shi. To muna roƙon wannan yaro da ya bata, Allah ya bayyana shi. Da sauran bukatu na jama'a duka muna roƙon Allah, muna tawassali bi asma'ihil husna wasifatihil ulya, Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Banda suka rasu musulmi duka Allah ya ji kansu. Mu da muke da rai, Allah ya sa mu yi rayuwa mai kyau, Allah ya sa mu yi karshe mai kyau, Allah ya sa mu cika da imani. Muna miƙa sakon ta'aziyya, dama na yi a shashin mu na Sheikh Sa'id Hassan Jingir, wanda lokacin da yake gabatar da tafsiri a wannan jiha, lokacin da in nazo na kan kai masa ziyara. Mutum ne mai tawazu'u, mai san ɗaliban ilimi. Wata ran ina zaune kawai sai ga ya bugo min waya, yayi ta addu'a, yayi ta addu'a, yayi ta ƙarfafa mana zuciya. Muna fatan Allah ya ji kansa, iyafe masa, Allah ya masa gafara, Allah ya sa ya huta, Allah ya albarkaci bayan sa, ya albarkaci zuriyarsa, Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi, Allah kuma ya sa albarkar zuriyarsa ta yi albarka a bayan sa. Da sauran duk musulmi da Allah ya musu rasuwa a tsawon wannan lokaci, muna roƙon Allah ya iyafe musu, ya sa su aljanna, Allah kuma ya sa bayan su yayi albarka, mu kuma da muke da rai Allah ya sa mu yi rayuwa mai kyau akan tafarki na Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magabata na kware. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.